الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta’ala wanda cikin ikonsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta Litinin da muke haɗuwa wannan majalisi na Masjidu Ali bin Abi Talib da ke gandun Wambai cikin garin Azare jihar Bauchi, inda muke darasi a wannan littafi na Adda'uwar Dawa na Allamatu Sheikh Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyya rahimahullah. Muna roƙon Allah ta’ala ya mana muwafaka. To, muna cikin fasalin nan dai wanda malam yake yin bayani wajen warwarewa waɗansu shuguhohi waɗanda ake samun mutane wani lokaci ma waɗanda ake nasabta su zuwa ga ilimi na addini sukan samu kuskuren fahimta dangane da waɗansu nassosi sai su yi dogaro da su don su samu shantakewa a kayan abin da suke aikatawa wanda yake na saɓon Allah kuma ba tare da yin tuba ba, kuma tare da haka su riga tsammanin cewa rahmar Allah tana da yalwa suna dogaro da irin waɗannan nassosi. To, shine malam yake warware mana irin waɗannan shubuhohi domin a fahimci mas'alar yadda take, a san yadda za a danganci, wato yadda bawa zai yi dangantaka da Ubangijinsa. Allah Ubangiji ya dace da mu. Na'am, ina ga gaban da za a tashi shafi na 21 ko layi na 2. To, malam yace wa ka tirari ba'dihim bil i'timadi ala sawmi yawmi ashura'a ويوم عرفة حتى يقول بعضهم صوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها ويبقى صوم عرفة زيادة في الأجر. كمان رؤود دوات أنصصكي بالإعتماد على صوم يوم عاشوراء سندو قروء كاين أزم رانا عاشوراء. Ai, kaga azumin ranar Ashura an ce yukaffiru sanatal madiya, haka ne ko? Yana kankarewa laifuffuka na shekarar da ta wuce. Wasu sai su ce to shikenan an samu wajen miƙe ƙafa. Yanzu da abin da aka loda a shekarar da ta wuce an yi azumin Ashura, ai Annabi ya faɗa, don haka an rushe ma duk abin da ka yi. Au yawmi arafata, ko kuma su dogara dangane da ranar arfa, ita kuma an ce tukaffiru sanatal madiya wal baqiya, za ta kankar laifuffuka na baya har ma da wani na gaba shekarar da za ta zo. Na ji wani ɗan tatsina yana yin raddi akan wannan saboda bai fahimci nassosi ba, yana baje kolinsa. To, waɗansu sukan yi dogaro da wannan, hatta ya ƙula ba'abuhum, har ma wani daga cikinsu ya ce saumu yaumi ashura'a yukaffiru dhunubal ami kullaha, ai azamta ranan ashura yana kankare zunubai na shekarar da ta wuce baki ɗaya. Ai, nasu ya faɗa haka. To, don haka sai ya ce wa yabqa sawmu arafata ziyadatan fil ajr, yanzu idan ka azumci arfa kuma yanzu shi kuma ƙari ne a kayan lada, bonus ne. An gane magana? Hadithi ya ce azumta ranan Ashura yana kankare kurakuran shekarar da ta wuce. Ashura yaushe take zuwa? Goma ga watan Al-Muharram ko? To kaga farkon shekara, yan shekarar da ta wuce an kankare maka laifuka. Sai kuma Allah ya kai ka, ko misali a ce a ƙarshen shekara, misali ba mu dauka a ce a ƙarshen shekara tara ga wata na Zulhijja, ba shine ranar Arfa ba? To sai aka ce ranar Arfa tana kankara zanubin shekarar da ta wuce da shekarar da za ta zo. An yi kwana 30 ko 29 ko 28 sai kuma Ashura ta zo. Haka ne? Tunda Zulhijja yanzu idan ta ƙare saura kwana 21 daga Arfa ko kwana 20. Sannan Ashura kuma idan ta zo ta kwana 10 ne, kaga sai ka hada da wancan 20 da abin nan 20 din ko kuma 21. Kaga ka samu kwana 30 ko 31. Yanzu kuma abin nan Ashura ta zo. Ita kuma tana kankara shekarar da ta wuce. To yanzu ka samu kankaran shekarar da ta wuce sau nawa? Wadda za ta zo kuma fa? To sai a ce to yanzu abinda aka loda a shekarar da ta wuce Ashura ta kankare, yanzu na Arfa ƙari ne bonus. Tamkar kenan, ita tana nan an ajiye ta tana jiran wasu laifuffuka in sun zo ta cinye su. Haka ne ko? Kaga sai a ja kafar wanda wajen laifi kenan. To waɗansu kan yi dogaro da haka sai su ga cewa ai garanti ne. Da haka duk abin da mutum ya aikata ya Annabi ya ce sai ka ga an ruga a guje. Ashura an azumce ta. Arfa kowa ya bar komai an azumce ta. Ai baptisma ne. Shikenan yanzu mutum ya dawo sabo fil. To waɗansu kan rudu da irin waɗannan nassosin. Sai su samu kwanciyar hankali wajen ci gaba da laifi. Saboda suna ga akwai wani garabasa a kan wata gaba wadda idan ta zo ta rushe musu duk laifin da suka aikata. Wannan kuskure ne. Don haka malam ya ce walam yadri hadhal mughtaru, shi wannan rudaddan bai irin wannan tunanin ai rudadde ne, to bai fahimci cewa anna sawma ramadana was salawatil khams a azamu wa ajallu min siyami yaumi arafata yaumi ashura'a. Bai fahimci cewa azumin ramadan, azumin arfa da azumin ashura farilla ne ko sunna? Azumin ramadan kuma fa farilla ne. To sai kasa gane cewa azumin ramadan da salloli guda biyar da ake a kullum waɗannan farallai ne, kuma su sun zamanto a azamu wa ajallu min siyami yaumi arafata wa yaumi ashura'a, su suka fi girma wajen wajibci da lada, su suka fi girma akan azumin arafa da azumin ashura. Haka ne ko ba haka ba? To sai suka kasa fahimtar haka. Wahiya alhali ita azumin ramadan, ko mu ce shi azumin ramadan da su sallolin nan na faralla, to su din ma duk da cewa sun fira ranan ashura da ranan arfa, azumin ashura da azumin arfa girma, to amma ita kanta ramadan din innama wahiya innama tukaffiru ma bainaha idza jitunibatil kaba'ir. Itan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa tana kankar abin da ke tsakaninsu ne da sharaɗin in mutum ya ne sun ci manyan laifuka. Ashe saga'irul dhunubi ake faɗa, ba manyan laifuka ba. Kuma saga'irul dhunubin da sharaɗin an ne sun ci manyan laifuka. Domin aka ce as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jitunibatil kaba'ir. Salloli guda biyar na farilla, asuba azahar la asar magruba isha tabbas sun fa azumi ranan ashura ko azumi ranan alfajirma saboda su wajibi ne wancan in baka yi ba za a kama kai laifi ba su ko in baka yi ba za a yi wa mutum horo to sai aka ce su wannan da kuma juma'a da za a yi har zuwa wata juma'a da ramadana da za a azumta duda girman ladan da yake da shi da cewa farilla ne wajibi to ramadana zuwa wani ramadan sai aka ce waɗannan suna kankarewa laifuffukan mutum amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza shtunibatil kaba'ir idan an nesanci manyan laifuka kenan sai aka fahimci ashe wasu maganganu biyu ne anan na daya abinda ake kankarewa irin wannan garabasan manyan laifuka ne ko kanana kanana ne ashe saga'irul dhunubi ne shin saga'irul dhunubin ana kankare su babu sharadi an sa sharadi wanne ne sharadin idan an nesanci manyan laifuka amma in ba a nesanci manyan laifuka ba to kananan ma suna nan to ashe kenan azumta ranan ashura da azumta ranan arfa ko ba a faɗi wancan sharadin ba ka san sharadin yana kai tunda wanda ya fi su girma ma shine azumin ramadan an sa masa sharadi yana kankara laifuffuka ne kanana kuma da sharadin in an nesanci manya to ashe shi wancan da bai kai ramadan girma ba in an ce yana kankare yukaffiru sanatal madiya yana kankarewa laifukan shekarar da ta shude ashe shi ma tabbas da waɗannan sharuɗa guda biyu waɗannan mas'aloli guda biyu kananan laifuka yake kankarewa su din ma da sharaɗin in an nisanci manya ashe mutum ba zai dogara da wannan nafsi ya ce shi kenan ya kankare wanda kuma yake kokarin abin da wancan yan ta tsina dama su suna son rushewa mutane yadda da hadisi ne sai su ta kawo magana da na kwamacala wanda idan an san yadda alaka take da dangantaka da kuma yadda nassosi suke mu'amalantan juna to kaga an san cewa maganar kawai suke magana ce suke ta ba a kayan ilimi ba Allah shi ne dan don haka malam yace fa ramadan ila ramadan azumta ramadan har zuwa wata ramadan din wal jumu'atu ila al jumu'a da sallar juma'a da za a yi har zuwa wani makon a sake wata juma'ar la ya qawayani ala takfiri sagair ba sa karfafa juna wajen kankar kananan laifukan ma illa ma'an bima mai tarkil kaba'ir ilaiha sai an tattaro sharadin nan na barin manyan laifuffuka amma idan har mutum yana yin manyan laifuffuka to kananan ma ana rubutawa amma idan mutum ya nesanci manyan laifuka ya kiyaye su babu annamimanci babu sata babu shangiya babu zina babu ƙarya babu annamimanci babu gulma babu irin waɗannan manya-manyan laifuffuka mutum ya nesance su aƙalla guda 70 ne da wani abu Ibn Abbas ya ce sun iya kaiwa wajen 700 ma to amma dai ko ka takaita waɗannan guda 70 ko 72 wanda Zahabi ya kawo cikin littafinsa mutum ya ga ya kiyaye ma waɗannan to ana fatan insha Allah kananan laifuffuka da zai yi waɗanda ba da saninsa ba ko ma da saninsa amma kananan sun shiga cikin saga'irul dhunubi to ana fatan waɗannan ababe za su kankare masa su amma indai har akwai waɗannan in ya zauna a gindin bishiya ko a wani majalisinsa to gulma ne aikinsa to sani fa za a rubuta ta kuma karamin laifin ma yana nan arfarsa da ashuransa azumtarsu ba zai kankare masa wancan ba dan an ginda ya sharadi kar mutum ya ɗauki wannan matsayin matoga fa yaqwa majmu'ul amrayn ala takfiru sagair kenan in mutum ya kasance yayi waɗannan ayyuka azumta ramadan kiyaye juma'a to koda su ne sai an hada su da nesantan kaba'ira tukunna sai baki ɗayansu fa yaqwa majmu'ul amrayni dukkan waɗannan al'amura guda biyu sai su karfafa juna ala takfirus sada'ir abisa kankarewa kananan laifuka fa kaifa yukaffiru sawmu yawmi tadawwu'in kullu kabiratin amilaha al'abdu wa huwa musirrun 'alayha ghayru ta'ibin minha to idan har ramadana ma da juma'a da suke wajibai ba za su kankare wa mutum kananan laifuka ba sai lokacin da ya nisanci manya to ina kuma za a ce yukaffiru sawmi yawmi tadawwu'i a ce azumtan wuni na tadawwu'i zai kankare kullu kabiratin amilaha al'abdu dukkan babban laifi wanda mutum ya aikata bawa ya aikata wa huwa musirrun 'alaiha alhali kuma yana mai dogewa akan wannan laifin ghayru ta'ibin minha ba wanda yake tuba ba ya za a faɗi haka babba ma an ce bai zai kankare ba duk girin ma ramadan azumtan wata ramadan da sallar juma'a an ce ba za su kankare ba sai da wancan sharadin to ina kuma za a ce azumin tadawwu'i kuma shine zai kankare manyan laifuka ma alhali manyan ibadar an ce kananan laifukan ma ba za su kankare ba sai in an nisanci manya mun gane bayanin ko to kaga ashe duk wanda ya samu wannan nassin yace nan ne zai rade shi komai zai aikata dan haka za a wanke masa to ya rutsar da kansa ba haka abin yake ba don haka mallam yace haza mahalun wannan abu ne wanda ba zai taba yiwa ba ala annahu la yamtani'u an yakuna sawmi an yakuna sawmu yawmi arafata wa yawmi ashura mukaffiran li jami'i dhunubil ami ala umumihi abane da ba zai taba yiwa ba akan cewa wai ba abinda zai hana kasancewan azumta ranan arfa da azumta ranan ashura su zamanto masu kankara dukkan zunubai na shekara baki ɗayansu wa yakunu min nususil wa'adi wato malam yace ala annahu la yamtani'u ba zai hanu an yakuna sawmu yawmi arafata wa yawmi ashura'a a ce azumtan ranan arfa da ranan ashura su kasance mukaffiran masu kankarewa li jami'i dhunubil ami ala umumihi ga dukkan zunuban da aka yi na shekara baki ɗaya ba ma'ana abu ne wanda ba za a ce a'a ba shine abin da sadarar take nufi abu ne wanda ba za a ce a'a ba ai tunda annabi ya faɗa hakan haka ne ko wa yakunu min nususil wa'adi allati laha shurutun wa mawani amma fa zai kasance daga cikin nassosi ne da aka yi alkawari mai kyau shine alwa'du in an ce alwa'idu kuma alkawari wanda yake na azaba in an ce alwa'du alkawari kuma wanda yake mai dadi to kenan in an dauke shi a abin da nassin ya faɗa na hadisin sai ya kasance yana daga cikin nassosi na alkawari mai kyau da aka yi wa bawa allati laha shurutun wa mawani'u amma wanda garabasa ce wanda tana da sharuɗa kuma tana da wani abu wanda zai iya hana faruwarta wa yakunu israruhu alal kaba'ir mani'an min at-takfir dan haka sai ya zamanto dogewar da bawa zai a kayan manyan laifuka shine abin da zai hana kankaran zunuban dan haka shar abu ne wanda yake da shar'i kuma yana da shartun yana da mani'un akwai shurutun akwai mawani' shurutun shine abin da aka ambata in tajtanibu menene mawani' din daga cikin su shine dogewa akan laifi fa idza lam yusir ala al-kaba'ir kenan idan bawa bai doge a kayan manyan laifuka da yake aikatawa ba tusa'idu sawma wa adamul israr sai ya zamanto ya taimaka ma azuminsa wa adamul israr da kuma rashin dogewar tasa sai su karfafa juna tusa'idu as-sawmu wa adamu al-israr, azaman da zai yi da kuma rashin dogewa akan laifiyan sai su taimaki junan su kenan, sai su aiwatar da aikin da aka sharɗanta aka yi alƙawarin sa, shine kankaran zunubai. Wa ta'awana ala umumi at-takfir, sai su taimaki juna a kayan kankarewa laifuffukan nan baki ɗayan su. Kama kana ramadan wa salawatul khamsu ma'ajtinabil kaba'iri mutasa'idaini muta'awinaini ala takfiri sagaya, kaman yadda ramadana da za a yi zuwa wata ramadan, da salloli guda biyar da za a yi, asubahi zuwa azahar, azahar zuwa la'asar, la'asar zuwa magariba, magariba zuwa isha, isha zuwa asuba, suma ma'ajtinabil kaba'ir, in an haɗa su da nesantan manyan laifuka, mutasa'idaini masu taimakawa juna ne, muta'awinaini masu dai agaza ma juna ne, duk ma'ana ɗaya ce, ala takfirus sagair, a bisa kankarewa ƙananan laifuffuka. Mun gane bayanin da ake nufi ko? Wato ana ambata cewa kenan idan har an ɗauki nassin a yadda yake, yadda hadithin ya faɗa cewa azumta ranar Ashura yana kankara laifuffukan baya, azumtan Arfa yana kankara laifukan shekarar da ta wuce da wadda za ta zo, to ba za a kore yiwuwar hakan ba tunda Annabi ya faɗa. To amma abinda za a fahimta shine irin wannan nassosi ne na alƙawari mai daɗi da aka yi wa bawa, amma an ta'allaka shi da wasu abubuwa guda biyu. Na farko shine an sa masa sharaɗi, na biyu kuma an sanya masa mawani' ko mani', abinda zai iya hana aukuwarsa in har ba a kiyaye ba, ba garanti ne zai auku ba, sai da sharaɗin idan an yi wannan abin kuma sannan ba a aikata abinda zai iya hana aukuwarsa ba. Menene abinda zai iya hana aukuwarsa? Yin manyan laifuffuka da dogewa a kansu. Ba a cika sharaɗin ba, tunda ba a cika sharaɗin ba, to wannan zai sabbaba rashin faruwar abin da aka alƙawaranta, tunda an ta'allaka shi da sharaɗi. In ka kawo min kaza zan baka kaza, in baka kawo kaza ba kuma zaka ce a baka, baka cika sharaɗi ba. Ko a ce in ka kawo min ruwa jarka ɗaya kafin na fita a gida, to zan baka kaza. Yanzu an sanya sharaɗi nawa? Ha? Sharaɗi biyu. Kawowa ruwa kuma kafin ka fita. To idan bai kawo ruwa ba fa, sai bayan da ka tafi ka dawo kuma sai ka ganshi ya zo, ba ruwa kuma gashi sai da ka fita ka dawo, ko kuma sai bayan da ka fita ka dawo tukun sai ga ya kawo ruwa, kai ku dama kana so kai wanka ne, ya bar ka fita da dautarka, ya cika sharaɗin da kai alƙawarin zaka bashi wani abu? Bai cika sharaɗin ba. To haka lamarin yake. To sai a ɗauke su kenan su waɗannan nassosi, ababe ne da aka ta'allaka musu sharaɗi, kuma akwai abin da zai iya hana aukuwar abin da aka alƙawaranta a cikinsu in har ba a kiyaye sharaɗin ba. Don haka shi ne ya kawo wannan kwatancen, in har wato azumi da aka ce shi ma yana kankara laifi, da salloli biyar da aka ce suna kankara laifi, idan har ba su zan sun kankara laifi ba saboda ba a cika sharaɗin nesantan manyan laifuffuka ba, to ina kuma ga waɗannan da ba su kai su daraja da girma ba? Shi ne abin da aka ambata. Ma'a annahu subhanahu qad qala, kuma dama fa tare da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ko da ba a yi wannan kwatancen ba, ko ba a yi wannan kwatancen ba, ko da babu waɗancan bayanan da suka zo a kan ramadan ila ramadan, jumu'a ila jumu'a, as-salawatul khams, ko da ba a samu waɗannan ba, to dama ai Allah maɗaukaki ya faɗa sharaɗi, ya ce in tashtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffiru ankum sayyi'atikum, idan kuka nesanci manya-manyan laifuka wanda aka hana a kansa, to nukaffiru ankum sayyi'atikum, za mu kankare muku kurakuranku. to kaga koda babu wancan kwatancen na Ramadan wannan aya ce sai kuma aka ci karo da azumin Ashura da azumin Arafa azumin Ashura da azumin Arafa kadai ya isa ya kankare wa mutum laifuffukan idan har bai cika sharadin da ke cikin wannan aya ba ai ayar da mata riga ta fada kaga ta zama karin karfi a kayan wancan hadisi da aka ambata don haka Ibn al-Qayyim yace fa'ulima sai a iya fahimtan kenan anna ja'ala shay'i sababan litaksiri sanya abu ya zamanto sababi da zai kankara laifi la yamna'u an yatasa'ada huwa wa sababun akhar ala taksir ba zai hana shi wannan sababin da aka ambata yayi taimakekke ne ya a tsakaninsa da wani sababin daban wanda ba shi ba wajen kankarewa laifi mana idan an sanya kaza sababi ne na kankara laifi sai aka kawo wani shi ma sai aka ce shi ma sababi ne na kankara laifi to wanne ne zai tunkuda wani ɗaya ne zai ce ɗayan ba zai yi aiki ba a matsayin sababi shi kadai ne zai yi aiki ai duka guda biyun za su yi aiki ko tunda an ambace su a matsayin sababi mun gane bayanin wa yakunu takfiru ma ijtima'is sababaini aqwa wa atammu minhu ma infiradi ahadihima sai ya kasance kenan in biyu sun hadu kankaran zunubi in har waɗannan sabubba guda biyu sun hadu sai zan yafi ƙarfi yafi cika sama da a ce guda ɗaya ne kawai wannan sababi ne na kankara laifi wannan ma sababi ne na kankara laifi to idan suka hadu baki ɗaya sai ya zamanto sun fi ƙarfi akan a ce sababi ne guda ɗaya duk da cewa sababi guda ɗayan ma zai yi wa kullama qawiyat asbabut taksir dan haka duk lokacin da sababi na kankara laifi yayi ƙarfi kana aqwa wa atammu wa ashmal to sai ya zamanto ya fi cikar ƙarfi ya fi cika kuma ya fi hada duk abin da ake bukata don haka abin da dai malam yake kokarin ambatawa a nan wajen shine dogaro da wannan nassin shi daya imma sawmi yawmi arafa ko sawmi yawmi ashura'a akan cewan zai kankara laifi dole sai an yi waiwaye zuwa ga wasu nassosin kamar wancan hadithin da aka ambaci as-salawatul khams wal jumu'ati ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan aka ambace su a matsayin suma mukaffiratun ne amma sai aka faɗi wani sharadi to kenan wancan da aka ambata aka ce dangane da ashura yukaffiru sanatal madiya in an hada shi da wancan hadisin yafi ƙarfi kuma yafi cika domin sharadin ya fito fili karara balle kuma a ce a kawo ayan alqur'ani in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayi'atikum kaga karara nan Allah bai ta'allaka wani sharadi ba in banda ne santan kaba'ira bai amma ambaci sawmi yawmi ashura sawmi yawmi arafa ta ba ashe kenan ko baka azumci arafa ka azumci ashura ba babban sharadin shine me nisantan kaba'ira in an nisanci kaba'ira za a yafe wa mutum saga'ir kenan wannan sai yake nuna ashe dama abinda ake magana a kayan ashura da abinda ake magana a kayan yawmin arafa an yi itlaqin sa an kawo shi kaman abin nan ba a masa taqayyidi ba ashe kenan muqayyadun nan bi hadhihi al-aya Allah ya samu dace to wannan kenan malai ce wa kattikali ba'dihim ala qawlihi sallallahu alaihi wa sallama hakiyan arwabihi kamar yadda waɗansu har ilo suke dogara a bisa faɗin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana mai hakaitowa daga ubangijinsa hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Hurairata annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah madaukaki ya ce ana inda husni dhanni abdi bi falyadhun bi ma sha'a wato Allah madaukaki yana faɗa yana cewa ni ina inda bawana ya kyautata zato game da ni ina nan inda bawana ya kyautata zato game da ni don haka bawana yayi zaton da yaso game da ni. Wato idan mutum yayi zaton alheri wajen Allah, to zai samu alherin Allah. In bawa ya ɗebe ƙauna a wajen Allah yayi mummunan zato, to abin da za a masa sakamako da shi kenan. Mun gane? To waɗansu suke dogaro da irin wannan nassi sai su ɗamfare shi. Sai su ɗamfara irin wannan nassi su yi dogaro da shi. Ai, Ubangiji ya ce yadda kasance shi haka za ka same shi. Ya'ani abin da ake nufi, ma kana fi zannihi fa inni fa'iluhu bihi. Abin da hadithin yake nufi, Ibn al-Qayyim ya fassara, ai, abin da bawana yake zatona a kai, to haka zan yi masa. Abin da bawana yake zatona a kansa, to abin da zan masa kenan. Wala raiba. To kaga nan kenan sai bawa ya ta aikata laifi. Sai kullum kuma sai ya dinga zato cewa, Ubangiji na, ina kyakkyawan zato Ubangiji na, tunda ni musulmi ne, aljanna straight, direct enter. Kaga ya samu nasi ko? Ya yi ma Ubangiji kyakkyawan zato, kuma Ubangiji ya ce, ni duk inda bawa na ya zace ni haka zan bar. To sai suke dogaro da irin wannan nasi. Don haka ba za su gaggauta zuwa ga kyautata ayyuka da bin Allah subhanahu wa ta'ala da nisantar laifuffuka ba. Malam ya ce, wala raiba anna husna dhanni innama yakunu ma'al ihsan. Amma fa babu kokonto cewa kyakkyawan zato yana kasancewa ne tare da kyautatawa. Haka ne? Fa innal muhsina hasanu dhanni bi rabbih. Domin duk mai kyautata ibada, to yana kyakkyawan zato ga Ubangijinsa. Annahu yujazihi ala ihsanihi, cewa Ubangijinsa zai masa kyakkyawan sakamako akan kyautatawar da yayi na ibada. Wala yuqlifu wa'adahu, kuma cewa Allah ba zai saba alƙawarinsa ba. Wa yaqbalu tawbatahu, kuma cewa Allah zai amshi tubarsa. Ai, duk lokacin da bawa ya salla yana kyautata zato ma Ubangijinsa, Ubangijinsa zai karba ko? Kuma da Ubangiji ta'ala ya ce, wanda ya yi kaza zan masa kaza, to bawa lokacin da yake kyautata ibadarsa ga Ubangiji yana kuma kyautata zato cewa ai Allah baya saba alƙawari, tunda ya ce in an yi kaza zai yi kaza, Allah muna roƙonka karɓa mana. Ba haka ake yi ba? To wanda ya kyautata aiki kenan, shi ne yake kyautata zato ga Ubangijinsa. Ko a rayuwa, wanda ka kyautata masa shi kake zaton, shi ma zai maida maka da kyautatawa. Haka ne? Amma wanda ka munana masa fa, in ya kyautata maka ma sai kai mamaki, a wani dai ka duba dai tsayar da na masa. Amma wallahi bawan Allah nan abin sai kai ta mamaki ma, ko saboda me ya saba zaton da kai. Wa jaza'u sayi'atin sayi'atun mithluha, wa hal jaza'u al-ihsani illa al-ihsan. To ai, kullun kyautata zato yana kasancewa ne in ka kyautata. To ashe wancan hadithin yana applying ga mutanen kirki ne. Ba wanda ya bi Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kyautata zaton Allah ya karɓi wannan abin zai masa kaza, to ku Allah zai yi, domin baya saba alƙawari. Wa ammal musi'u, amma fa wanda yake mai munana dangantaka da Ubangiji, sallah sai lokacin da ya ga dama zai yi. Zai iya hada azhar da la'asar da magariba ma in ta kama. Zai iya aikata kaza, zai iya aikata kaza na laifuffuka, kuma yana sanin cewa laifi ne. Al-musirru 'alal kaba'ir, wanda yake dogewa a kayan manyan laifuka, wal zulmi da zalunci, wal mukhalafati da saba manassi da shari'a. Fa inna wahshata al-ma'asi wal zulmi wal harami tamna'uhu min husni dhanni bi rabbih. Shi kan wannan wahsha shine dimaucewa. Dimaucewar da zai samu a dalilin sabon Allah, wa zulmi da zaluncin da yake, wal harami da haramun din da yake ta'ammuli da shi. Dan duk lokacin da mutum yake sabo, to a cikin dimaucewa yake, bashi da nutsuwa. Sabo yana sa mutum ya dimauce. To duk wanda ya kasance yana saba ma Allah subhanahu wataala yana laifuffuka kuma ya doge akai to tabbas imau cewa irin ta mai sako da zalunci da ta'ammuli da haramun tamna'uhu min husni dhanni bi rabbihi za ta hana shi yi ma ubangiji su kyakkyawan zato haka ne dan duk wanda ya aikata wallahi duk ko da mutum zuciyarsa ta bushe yayi kisan kai kuma yaje shi ya kwanta da daddare bacci kasa ana samu wani ya kisan kai da rana kuma da daddare ya samu lokacin da zai bacci ma kai ku ko tsira za ka kashe sai ka gintsa ilanu saboda kana jin ba dadi to wallahi kowannan ne kaga hankalinsa yana kwance ko a haka zuciyarsa ta bushe to wallahi in zaka masa maganan kiyama baya tunanin cewa Allah zai masa abin da yake so in zaka masa maganan kiyama to a tsorace yake shi yasa zaka ga mai laifi baya son wa'azi mai laifi baya jin dadi in ana wa'azi musamman in an tabo laifinsa sai ji baya sai duk yaji an very uneasy baya jin dadin wa'azi saboda yana ga cewa shi ake cinkusa alhali ba ma san yayi ba me ya saka saboda wannan imaucewan laifin inda zai tuna alkiyama sai ya rude sai ya ga to ya dai kiyamar za ta kasance saboda mai laifi baya kyautata zato ga ubangiji ya san ya aikata abin da ba daidai ba yana tunanin cewa muqabilin abin da ya aikata shi zai same shi wa hadha mawjudun fil mushahada malai yace wannan abu ne ma wanda yake za a iya samun sa koda abin da ake shaidawa na rayuwar yau da kullun fa innal abdal abiqal musi al kharij an a'ati sayyidihi la yusinu dhanna bihi domin bawa wanda yake ya guje ma meshi kaga ai su zamanin su akwai bawa ko shekara 700 da wani abu ai akwai bayi kaga bawa al abiqa wanda ya guje ma ba mai gidansa babban laifi ne bawa ya gudu wa mai gidansa bawan da ya guje wa mai gidansa almusi'a kuma wanda ya muna nawa mai gidan kafin ya gudu alkharij an da'ati sayyidihi wanda ya fice yaki yayi biyayya a mai gidansa la yusinu dhanna bihi baya kyautata zato ga mai gidansa ko ba haka ba duk lokacin da mai gidansa ya kamo shi aka kamo shi yace zo mu tafi ba komi to cikin sa fa yana kadawa kaman farawa ne idan ya sata ya gudu sai yan doka suka ka ko da ke yan doka sai aka kamo shi dai kawai eh sai aka kamo shi dubin sa ta cika aka taho da shi kaddara a wani gari ne akan hanya ana tahowa da shi aka sashi a cikin mota ba wanda yace masa kala don Allah tafiyar da ake yi zai yi tunanin cewa idan an je goma ta arziki za masa ba zai tunanin goma ta arziki za masa saboda bai kyautata ba wanda ya kyautata shi yake yin zato mai kyau amma wanda ya munana to baya yin zato mai kyau wani shugaba ne ya munana ma wani daga cikin talakawansa ya zo gabansa kuma ba yadda ya iya an taka shi an masa abin da ya dama kuma ya zazzage shi sai ga wancan din yana motsi da bakinsa yana dan kunkuni sai tsalgo yace malam wani ba dai zagi na kake ba ko sai yace amma dai ranka yadda ka san ba addu'a zan ma ba in ma dai bai ce ya zage shi ba dai ya ce sai ba wai addu'ar alheri zai masa ba eh dan ba zai munana masa yayi tsammanin kuma zai masa abin kirki ba wala yujami'u hashatul isa'ati ihsanu dhanni abada don haka imau cewa ta munanawa ta kin yin biyayya a Allah ba za ta taba haduwa da kyakkyawan zato ta janibin ubangiji ba har abada duk wanda ya munana to yana tunanin cewa abin da zai same shi ba mai dadi bane don haka idan har mutum ma ya munana kuma sai yake tunanin yake rudar kansa cewa ai zai shiga aljanna yaushe mutum zai dinga dogewa akan aikin kaba'ira baya kiyayewa ababen da Allah ya ce a kiyaye ganganci yake yi kuma ya bisa sani ya san laifi ne kuma ya doge bashi da niyan dainawa kuma yayi zaton cewa idan yaji aljanna dan da ra'ayin tiri ne sunayen take wa manzon Allah baya shiga aljanna ya sha ruwan alkausara ya shigar da shi aljanna sirati ba laifi ba kaman kiftawa ya wuce wanda yake kyautatawa shine yake fatan haka Allah ya samu cikin masu kyautatawa fa innal musi'a mustawhishun bi qadri isa'atihi domin duk wanda yake muna na mu'amala da ubangijinsa to a imauce yake gurgudon yadda ya muna na gurgudon imaucewarsa gurgudon laifinsa gurgudon imaucewar da zai wa ahsanun nasi dhannan bi rabbihi atwaquhum lahu wanda yafi kyautata zato ga ubangijinsa shine wanda yafi da'a ga Allah wanda yafi da'a ga Allah yafi kyautata zato ga ubangiji kama kala al-Hasan al-Basri malan yace kama yadda Hasan al-Basri rahimahullahu ya ambata yace innal mu'mina ahsana adh-dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amala ai shi mu'mini da ya kyautata zato ga ubangijinsa sai ya kyautata aikin da Allah ya sa shi sai ya kyautata aikin da Allah ya sa shi wa innal fajira amma shi ko mutumin banza fajiri mai laifi kenan asa adh-dhanna bi rabbihi shi da ya muna na zato ga ubangijinsa fa asa al'amala sai ya muna na aiki ya muna na zato ne ga ubangijin sai ya muna na aiki domin wallahi duk lokacin da ubangiji ta'ala ya ce in bawa ya aikata kaza zan masa horo matukar bai tuba ba sai kuma bawan yayi tsaurin ido ya ci gaba da aikatawa ya kyautata zato ga Allah ko ya muna na ya muna gani yake Allah bai isa ba ya muna na zato amma wanda ya san Allah ya san Allah ya isa don haka in har Allah ya kashe da yace kar ka aikata kaza in kai kaza ku zan ma kaza to wallahi wanda ya kyautata zato ga ubangiji zai kiyaye kyautata zaton kenan zai kiyaye ko a duniya ne wanda kasancewa baya dago yace in kai kaza zan ma kaza kuma ya isa yayi kuma ba yadda aka iya da shi za ga an yi kaffa kaffa da lamarinsa ce ya kai ya ce wannan kyale shi kar ka taba mar kayansa rabu da shi to ballantana ubangijin halitta to kaga Hasan al-Basri ya kyautata magana yace shi mumini da yake ya kyautata zato ga ubangijinsa sai ya kyautata aiki amma wanda yake fajiri shi da ya muna na zato ga ubangijinsa yaga Allah kaman ya kaza ne wani ma gani yake kiyamar ba za ta tsaya ba in ta yi warijiya in ba ta yi washadda to mana yace wa kaifa yakunu yuhsinu dhanna bi rabbihi man huwa sharidun anhu ya yakuma za a ce man huwa sharidun anhu wanda ya gudu in an ce sharid kaman dabbar da ta gudu ita ake cewa sharid ya yako wanda ya guje ma ubangijinsa zai kyautata ma zato ga ubangijinsa ai ubangiji ana dawowa wajensa ne sai a kyautata zato game da shi amma wanda ya guje ma Allah ya guje wa umarninsa hannunsa nan yake kutsawa yaushe ma wannan zai kyautata zato ga Allah inji ibn al-qayyim halun wanda ya zan ya fada murtahilun wanda ya zan yana tafiya fi masakhitihi cikin abin da zai fusatar da ubangiji wa ma yughdhibuhu da abin da zai fusatar da Allah as-sakhat wal ghadab duka bi ma'ana wanda ya zan ya guje ma Allah kuma kullun afkawa yake yi kuma yana kutsawa cikin abin da zai fusatar da Allah yaushe irin wannan ma zai kyautata zato ga Allah mu'taridun lil'anatihi wanda yake bujiro ga kansa ga la'anar Allah duk abin da Allah ya ce akwai la'ana akai ko manzon sa ya faɗa shi baya taka tsantsan da wannan gum qad hana haqquhu wa amruhu alayhi fa adaa'ahu saboda haƙƙin Allah da umarnin Allah hana ya walakanta a wajensa fa adaa'ahu dan haka sai ya tozartar da haƙƙin Allah ya tozartar da umarnin Allah bai kiyaye ba wa hana nahyuhu alayhi hanan da Allah ya masa a kayan wasu farfajiya kada ya ketara ya walakanta a wajensa bashi da kima fartakabahu dan haka sai ya aikata wa asarwa alayhi kuma ya doge a kai to yaushe irin wannan kuma zai kyautata zato ga ubangiji wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi yaya za a ce ma ya kyautata zato ga ubangijinsa man barazahu bil muharaba wanda ya fito na fito da Allah zai yaki Allah mubaraza shine fito na fito wanda yace zai yaki da Allah kaman waye yace zai yaki da Allah na'am ha fir'auna eh fir'auna yace zai yaki da Allah amma kuma ai shi ma ya san kare yake ya hamana bulili sarhan la'alle abluga al-asbab asbab as-samawati fa'attali ala ilahi musa ai shi ma ba cewa ce zai yake shi ba fa'attali yace na gano shi sai ma yace wa inni la dhunnuhu ka kai ina ga musa ma kare yake bashi da wannan ubangiji ni ne dama amma wane ne hakikatan a yanzu a cikin al'umar mu ya fito fito gaba da gaba zai yaki da Allah na'am me ce ruba barkallahu fiku me ce ruba me ce ruba me Allah ya fada na'am da Allah ta'ala ce fa azanu bi harbin min Allah wa rasuli duk wanda bai bari ba to a masa shela na yaki da Allah da manzansa ayan nan ta shiga kunnuwa mutane da yawa amma kuma su daina rubar yan sun shirya yaki da Allah kenan ko to yaushe irin wannan zai kyautata zato ga ubangijinsa ya dogi akan laifi saboda zai son kuɗi bai damu ba kawai ai tunda dai za a samu kuɗi kawai shikenan the end justify the means zalika mabalaghuhum min al-ilmi to malam yace yaushe irin wannan zai zamanto ya kyautata zato ga ubangijinsa shine wa kaifa yuhsinu dhanna bi rabbihi man barazahu bil muharaba wa ada awliya'ahu kuma yayi fito na fito da majibintan al'amarin ubangiji duk wanda zai dage akan bin Allah shi kuma bai san sa wa wala a'da'ahu kuma yajibinci makiyan Allah sune waɗanda zai mu'amala da su yake kaunar su dan kaga an shiga babin alwala'u wal bara'u kenan wajahada sifata kamalihi kuma wanda ya musama siffofi na kamala na ubangiji misali kaman mu'tazila da jahmiya almu'attila wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsuhu kuma ya munana zato dangane da abin da Allah ta'ala ya siffanta kansa da shi yace arrahmanu 'alal arshi istawa suka ce istawla suka canja ma'anar suka canja ma'anar bal yadahu mabsuutatan suka ce sakha'ahu ne ke nufi mu'attila ke Allah ya tabbatar wa kansa sifa su kuma sai suka kore ko kuma mushabbiha wanda za su yi kokarin kamanta ubangijin da wani halitta muna da yan faira da suka ce kowa Allah ne wani yake ba mu labari wai ya hau mashin a nan garin fa ya hau mashin ya dan a caba ya ce kai shi wani waje da ya je sai ya samu dansu a daidai wajen ana ta abin nan wani yana cewa shi Allah ne ko yana abin nan sai dan a caba bai ba shi mamaki ce a kai malam ka san me yake faɗa kuwa yace kwarai kuwa cewa ba kace kai Allah ne yace yi a kai din ma Allah ne yace wannan daga ajiyan ma Allah ne a ce abu zai sa giya ya gaba ya gaba cin yabi karfansa ka duba ma to don Allah yanzu wannan yaushe zai kyautata zato ga ubangijinsa aljanna da ko babansa ne ya gina ba zai shiga ba sai ya dawo ya kyautata wa asa'a dhanna bima wasafa bihi nafsa ya munana zato dangane da abin da Allah ya siffanta kansa game da shi wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wanda manzansa tsira da aminci su tabbata a gare shi ya siffanta shi duka ayatul sifat qa'ida na ahlus sunna wal jama'a shine amruha kama ja'at bila takyifin wala ta'til wala tashbih haka lamarin yake Muhammad ibn Shahab ibn Zuhri abin da ya ambata kenan haka ƴan baya suka faɗa irin su Imam Malik ibn Anas dukkan malamai abin da suka faɗa kenan suka tabbatar sai Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna dukkan malamai na ahlus sunna abinda suka faɗa ayatus sifat yadda suka zo haka zaka faɗa karka yadda ka canja kalmar ko kalmar ba a san ka canja yadda take haka zaka faɗa kuma an san ma'anar kalmar a larabci yaya na Allah yake baka sani ba dan ba ai bayani ba za a iya kwatantawa laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir kuma siffar yadda ya faɗe ta haka take kuma imani da shi a yadda yake wajibi ne ba a buƙatar shishigi to wannan shine ka'ida to waɗanda suka dinga kutsawa cikin lamarin zatin Allah da siffofinsa suna faɗan abinda suka ga dama yaushe irin waɗannan za su kyautata zato ga ubangijinsu su ce za su yi dogaro da wancan hadisin da annabi ya ambata cewa ai shikenan ina nan inda bawa na ya zace ni sai su yi cewa zaton cewa ai ubangijinmu muna zaton zai samu aljanna bayan ka tobar da kai sai ka dawo kan hanya wa dhanna bi jahlihi أن ظاهر ذلك ضلال وكفر حرما سبود جاهل شن إرن ود أن نسك إذاتون ويبين إرن ود أن نسك بوتن كمن يد سك بطاني هم كافر شن سوها كسك روكا جاءت ابن صفوان شيا دا قواجن سأك سامو وچن أكيدا واصل ابن عطاء شي ما yake bambarowa daga wannan ya fice daga majalisin Hassan al-Basri ya kafa wannan aqida ta mu'tazila wanda suka ta watsa wannan abu a cikin al'umma yanzu ne Allah ya kare lagon su amma har yanzu suna dan sadatowa musamman kuke yayi abin da zaku karanta na addini a cikin Facebook abin social media kuke yayi abin da za a karanta ta social media sai dai an san tushensa mai kyau ne ba the right up din da mutum ya gani bai san tawaye kai yaya mutumin yake yaya kaza kawai shikenan a dauka wa kaifa yuhsinu dhanna biman yadhunnu annahu la yatakallamu shin yaya ma zai kyautata zato wanda yake zaton cewa wai Allah madaukaki baya magana wanda al-kalamu yana daga cikin sifa ta Allah ko wa kallama Allah Musa taklima nusus suna nan da yawa wala ya'muru wala yanha kuma Allah baya umarni baya hani wala yarda wala yaghdubu Allah baya yarda da abu kuma baya yin fushi duk irin wannan siffofin sun kore mu Allah sai dai duk abin da aka jingina ma Allah na siffofi irin wanda ka sani ne ba irin wanda ka sani na makhluki bane domin Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir in an ce Allah ya fusata karkai tunanin irin fushinka ko fushin wani makhluki ba haka ake nufi ba amma ka ambaci wannan abin da Allah ya jingina ma kansa ko manzansa ya jingina wajibi ne ka bar shi a yadda yake amma yaya abin yake baka san yadda yake ba saboda ba wanda ya san yaya Allah yake wa kad qala Allah ta'ala alhali Allah madaukaki ya fada fi haqqi man shakka fi ta'alluqi sam'ihi bi ba'd al-juz'iyyati Allah yayi magana dangane da haƙƙin wanda yayi kokonto cewa Allah ya dan farar da ji bi ba'dul juz'iyat ga waɗansu daga cikin halittu ko sassa na halittar mutum wa huwa sirru min al-qawl shine asirin maganan nan da Allah ya ce wa zalikum dhannukum allazi dhanantum bi rabbikum ardaakum fa asbahtum min al-khasirin cikin suratul fussilat domin asali an yi magana a kayan waɗanda suka yi inkari ne suka yi musu wa ma kuntum tastatiruna an tashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katiran mimma ta'malun. To shine Allah ta'ala yace wa zalikum dhannukum allazi zanantum bi rabbikum ardaakum. Allah ya magana akan wadanda suka yi kokonto ne cewa Allah madaukaki yace wato menene farkon waccan aya ta baya wama kuntum tastatiruna ai kun kasance ba kwa boyewa aikin ku abubuwan da kuke na laifi ba kwa boye su saboda me an tashhada alaikum sam'ukum kuna ga cewa jinku ba zai shaida akan ku ba wala absarukum kuna ganin idanunku da kuke gani ba zai shaida akan ku wala juludukum kuna ganin fatar jikinku ba za ta yi shaida akan ku ba shi yasa ka kuke dogewa wajen aikata abin da kuke aikatawa ba kwa boyewa kuke aikatawa ai wa ma kuntum tastatiruna a'malakum saboda kuna zaton cewa gabban nan naku ba za su shaida akan ku ba ranar alkiyama shi yasa sai kuke ta bayyana aiki me yasa kuke bayyana aikin gaba gadi walakin zanantum abinda kuke zato kuna tsammani annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun Allah bai san abinda kuke aikatawa ba suna ga Allah bai san abinda suke aikatawa ba shi yasa suke aikatawa to kaga aikin da mutane suke kuma Allah ya nuna cewa waɗannan juz'iyat za su yi shaida akan bayi tabbas amma saboda waɗancan ba sa tunanin ba sa tsammanin waɗannan za su yi shaida shi ya saka suke aikata kome alhali suna tare da gabban a jikinsu kuma gabban za su yi shaida fal yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun za a sanya gabban su yi shaida to kaga wannan mummunan tsammani da aka yi yasa aka doge akan laifi shine Allah madaukaki yace wa zalikum dhannukum wannan shine zatanku allazi dhanantum bi rabbikum wanda kuke yi zata game da ubangijinku wannan zaton da kuke yi game da ubangijinku ardaakum shine ya halakar da ku fa asbahtu min khasirin sai ku gazan cikin masu hasara yanzu kaga anan wajen an nuna mana a waɗannan ayoyi cewa ashe su'ul zanni yana da alaka da me su'ul amal mummunan aikin da suke yi shine sabbaba musu suke mummunan zato game da matsayin ubangiji ko kuma a ce mummunan zato da suke yi game da ilimin Allah da masaniyarsa da kudirinsa da ikonsa shine ya sanya suka munana aiki saboda suna ga cewa Allah madaukaki ba zai kama su dan bai san me suke aikatawa ba shi yasa suke cikin laifi yanzu kun ga anan wajen mun gane ashe akwai alaka kenan tsakanin munana zato da munana aiki kyautata zato shi kuma yana da alaka da me da kyautata aiki don haka duk wanda yake son yin zato mai kyau ga ubangijinsa to zai yi ne wajen kyautata aiki wanda kuma ya munana aiki to tabbas bai aikata haka ba sai da ya munan zato ga ubangijinsa yana ga Allah bai sani ba Allah ba zai aikata abin da yace zai aikata ga masu wannan aikin ba shi yasa ka yake munan aiki kuma ya doge akai ba tare da yayi sulhu da ubangijinsa ba to nan zamu tsaya ba tare da cewa magana ta kare ba saboda na ambata mai dama uslubi ibn al-qayyim irin na malamin sa ne in yana rubutu sai ya kawo hujjoji masu yawa da bayanai waɗanda sai sun gamsar da mutum ubangiji Allah ta'ala ya sanya mu cikin masu kyakkyawan zato ga ubangijinmu hakikanin kyakkyawan zato ya ba mu aiki na kyautata ayyuka abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu ala da wanda muke kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum.